صلاة الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
أم العليم من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم من السائفة سعدواء وأن يمتشين الآمر لتنم يو 26 بوطن جمال الأولى نجرى منذ صلى الله عليه وآله وسلم الدبوتي لقريبه إلى 30 دقيا وانكما يذو دي دي دبوما بوطن بيرمي لدي أتدو دي دبوما وان المجلسي نماكو ماكو تكينك لكل تافي بسنة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والنفر تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولما كبشين درس منا أشرون دبين منا تكيم فصل إذا ابن تيمية يكي مغانا أكن يدى الله مقبتين سيكي يسن يا مؤمني ما سفي في تجوداني وسسن قوته saboda sun samu ayyuka ko sun yi ayyuka da suka karama wasu duka cewa sun yi tarayya a wajen kasancewarsu muminai sai dai Allah ya fifita wasu a kan wasu ya fifita su saboda yawan imanin da suke ɗauke da shi a zuciyarsu da yawan ayyukan da suka yi na ibada yawan imani ƙarfinsa da kuma yawan ibada da mutum zai yi waɗannan abubuwa guda biyu su za su haɗu su ɗaukaka mutum ya tsara ya samu fifita a kan wanda bai kai shi ba a ƙarfin imani da kuma yawan ayyuka. Wannan fifitan Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi a cikin annabawa da manzanni wasu manzannin sun tsara wasu wasu annabawan sun tsara wasu tilka rusulu faddalla ba'dahum على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ومن يجي يكي في توسو من زنن أقام وسو ومن يجي في توسو النباو أقام وسو أتنا أتكن سهبتي ودتشوا سهبتي سنة تاريا أذن أنك وسو مؤمنين ما سسن الله من زنسا ولن بسكر أي كي بأديني aikin da babu wanda ya zai zo daga bayan sa daga bayan sai irin nasu duka sun yi tarayya wajen zaman to wasu adalai yardaddu karɓaɓɓu a gurin Allah da manzansa duk da cewa sun yi tarayya a matsayin su na ɗan aljanna waɗanda Allah ya yi wa albishir da aljanna tun a nan duniya duk da sun yi tarayya cikin waɗannan abubuwa sai dai wasu sun ɗara wasu sun fi wasu. Shi ne Ibn Taymiyya yake kawo wannan domin ya nuna cewa mu'minai gaba ɗayansu akan samu duk da za su yi tarayya cikin walittaka wato imani da takawa sai dai wani zai fi wani ko da za a samu a cikin manzanni a samu irin wani a cikin annabawa a same shi a cikin sahabbai to haka za a ci gaba da samu kuma har Allah ya nade kasa za a yi ta samun fifiko tsakanin mu'minai a junansu kuma dalilin samun fifiko din shi ne imani da takawa wato shi ne imani ƙarfin imani na zuciya da kuma takawa wato shi ne ayyuka na ƙarfi ayyuka na ibada wadanda ake yin su da zahirin gafai waɗannan su ne abinda wannan shi ne abinda Ibn Taymiyya yake ƙara fito da shi ƙarara domin ya nuna cewa kada a fahimci idan yana magana akan walittaka yana nufin cewa duk waliyai mataki su ɗaya ne a kalmar waliyi annabawa duk sun shiga cikinta wato aka ce awliyaullahi annabawa su ne farkon waliyai domin sun shiga cikin wannan sannan sahabbai sun shiga sannan sauran mutanen keji da gudai za su shiga cikin ƙarƙashin wannan kalmar sai da kalmar tana da faɗi dole kuma a fahimci tun da kuwa dukkan wani mai imani mai tsoron Allah ya shiga ƙarƙashin kalmar walittaka to dole a samu fifiko tsakanin waliyi da waliyi wani waliyin ya fi wani to haka al'amarin yake dangane da sahabbai mala yace wa fi sahihaini an abi hurairah wa amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر يا تبت تشكي صحيحين البخاري ومسلم حديث أبو هريرة وكما حديث عمر بن العاص حديثين غلابي قوة من زمن كذا ديا دقى أبو هريرة ديا دقى العمر بن العاص أما كما سنة مغانا لأكم أبو هدى ومشيني فدر ما إيكي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب idan mai bincike akan wani hukunci ya yi iya bakin ƙoƙarinsa fa asaba kuma ya dace da daidai falahu ajrani to yana da lada biyu wa idan shahada idan ya yi iya bakin ƙoƙarinsa fa akhta'a sannan ya yi kuskure falahu ajrun to yana da lada ɗaya wato duk mutumin da yake malami masani wanda ya karanci hanyoyin yin bincike a addini hanyoyin bincike hukunce-hukunce to duk lokacin da zai yi bincikensa ya kai ga wani hukunci baya wuce ɗayan biyu ko dai a iya binciken nan da ya yi ya kai ga gano gaskiyar hakikalin al'amari wato ya gano hukuncin Allah a cikin matsalar da yake bincike a kansa ya dace da daidai ya dace da hukuncin Allah da manzansa to idan aka samu haka yana da lada biyu ko kuma ya yi kuskure bayan ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen bibiyar dalilai alƙur'ani da sunna da ƙoƙarin kiyasi da ijtihadi sai kuma ya kuskure wa daidai ya kasa cimma abinda yake hukuncin Allah ne to yadda haka ba zai tashi a banza ba falahu ajrun yana da lada ɗaya to yana daga cikin rahmar Ubangiji ba dan rahmar Ubangiji ba irin wannan to da kaga sha'anin alƙalanci da sha'anin fatawa da sha'anin karantarwa da zai yi ba a ce duk sanda kai kuskure bayan ka yi iya bakin ƙoƙarinka kuma zuciyarka gaskiya take nema kuma in kai kuskure a cafke ka da wannan kuskuren kaga ai ba wanda zai yarda ya yi wannan gangancin sai wanda za a yarda akwai hadisi na Buraida hadisi ne sahihi ingantacce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-qudatu thalatha al-qalib kudi qadin alim al-haqqa wa hatama bihi wa qada bihi fa huwa fi al-jannah yace ka al-qudatu thalatha qadiyani fi an-nar wa qadin fi al-jannah wato al-qalib kudi guda biyu ɗan wuta ne ɗaya ne ɗan aljanna qadin alim al-haqqa wa hakama bihi fa huwa fi al-janna alqalib da ya san gaskiya wato ya yi ilimi ya san gaskiya sai hukunci kuma da wannan gaskiya din wannan ɗan aljanna sai alqalib da yake jahili ne bai san komai ba amma saboda ƙarfin hali sai yanke hukunci da jahilcinsa wannan mutum zai tafi sai alƙali na uku wanda ya san hakikalin gaskiya din amma sai ya hukunci da san zuciyarsa to yana wata shi ma zai tafi. To kaga wannan hadisin yana nuna cewa wanda ya san gaskiya ya hukunci da ita shi zai tafi aljanna. To akwai san da zai zan ka san wani abu na gaskiya amma a cikin wannan matsalar baka san yadda gaskiya take ba sai kai hukunci bisa kuskure. To kaga idan aka dubi cewa wanda ya yi hukunci bisa jahilci wuta zai tafi za ka sa ran cewa kai ma wuta za ka tafi tun da baka yi hukunci a wannan matsalar da gaskiya ba tun da baka san gaskiyar ba. Akwai wani abu na nau'in jahilci tare da kai a cikin wannan matsalar sannan kuma ga shi ka zo ka yi hukunci a kan wannan matsalar ba bisa gaskiya ba ka ga wuta za ka tafi. To da a ce wannan hadisin shi kadai ne ya yi magana a kan alƙali to da ba wanda zai yi yadda ya yi alƙalinci sai mai ganganci wanda zai yi alƙalinci shi ne wanda ya yadda ya ɗauki da alama ga mu tun da ba yadda za a yi alƙalinci a ce tsawon lokacin da kake hukunci kake alƙalinci ba kai kuskure ba ba zai yi ba kai hatta wanda zai fatawa shi na yana kan tsire yana kan haɗari saboda da zarar zai yi fatawa wata rana zai kuskure sau nawa manyan malamai waɗanda suka ƙoshi a cikin harkar ilimi duk duniya ta sallama musu shekaru aru-aru sukan yi fatawa ko lokaci su sake su gane cewa sun yi kuskure saboda ilimi ba ya da gaci ba ya da iyaka iya tana nutsuwa cikinsa tana ƙara gano gajiyawarka da rauninka a ciki wato shi ilimi duk sanda kake ƙara zurfi a cikinsa lokacin kake ƙara gane cewa kai a shekara da rauni kuma zai rage maka girman kai da jiji da kai da nuna isa da fatin ƙirji da waye da waye saboda da zarar kana shiga ciki sai ka fara fahimtar ashe abin da ya wuce yadda duk kake tsammani inda ka karanta su ɗaya uku huɗu a kan wata matsala kwana ɗaya biyu sai ka ci karo da shafi guda a kwana a tashi sai ka ga shafi goma a kan wannan matsala a kwana a tashi sai ka ga wani ya rubuta littafi ka tokan a kan wannan matsala shafi ɗari huɗu zuwa ɗari biyar sai ka ga dole ka tsorata don baka san nan gaban kuma shafi nawa za ka yi sai to kana ƙara nutsuwa cikinsa nutso a cikinsa kana ƙara gano zurfinsa to wanda ka ga yana cika baki a fuskar ilimi to babu shakka da ji ko ina ba dan iliminsa bai wuce cikin cokali ba wanda ba wai shi ke cewa karamin sani ko kuri ne ana zai dawo da yake rika ganin iya iya inda kake inda idan ka yake hango iya nan ne tsawon tafiya to ko da haka bane tafiya ce da an tayinta kafin wato shekaru a tun lokacin da Allah ya saukar da dan adam doron kasa ake bincike akan ilimi Allah yake saukar da littattafai ke turo da annabawa ake ta yin wannan kuma har Allah da zai kasa abin da zai tsaya ba to kafin kai ka rika jin cewa ka kai inda babu wani ƙari kuma akan wannan to babu shakka wannan alama ce cewa ba inda tafiyar ta ka taje irin abin nan ne na yara da za mu zo bakin ruwa tafki su tsaya daga baki-baki suna tsoma kafa suna ta gudun ruwa yana tsalle to kaga yana ƙara matsa zai ƙara jin yana limiya ba don na ka matsa kuma ka ga shi ke nan alaka ce sai shanye shi kana kala ƙara yin gaba kana ƙara gane cewa abin ka zuzi gare shi to idan ya zan malamai manya za su iya yin hukunci su yi kuskure wani lokaci su dawo su gyara wani lokaci almajiran su zo su musu gyara wani lokaci almajiran su ne za su gyara wani lokaci sai bayan shekaru ɗaruruwa sannan a iya gane cewa a shi abu kaza da wani ya rubuta akwai kuskure a ciki cincini a wani yanki na duniya wani ya yi rubutu akan matsalar da shi ya fito da yadda hakikanin abin yake sai a gano cewa a shi wannan abin da shi ya rubuta kuskure to idan a da can ga yadda al'amari yake ina kuma ga irin wannan zamani namu da jahilci shi ya yi rinjaye ba kaɗan ba alamar alkiyama ta ɗauke ilimi da yawaitar jahilci shi take ta ƙara bayyana kullum kaga babu shakka a irin yanzu ne za a iya samun wannan to kaga a ce mutum duk yadda ya nemi gano gaskiya da bincikota da karantar da mutane da yau su fatawa a ce in yayi kukure wuta zai tafi kaga ai akwai hadari karshe kowa sai ya tattare nashi nashi ya koma gida shi ba a masa fatawa da zai yarda shi ya zo yana ɗauke da laifinsa da na wasu ba to sai ya kasance akwai rahama ta Ubangiji daga cikin abin da yake nuna rahama shi wanda na bisa da yake cewa idan sa hada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idan ijtahada fa aqta falahu ajran kuma ayata al-qur'ani tana nuna haka irin yadda wannan hadisi ya nuna wa dawuna wa sulaiman idh yahkuman fi al-harb idh nakasha fihi ghanam al-qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma kaga ubangiji na daukar sarki da ya faɗi hukuncin annabi Dawud da Sulaiman game da wasu mutane guda biyu da suka kawo su kuka dangane da ɗaya yana da gona ɗaya yana da dabbobi sai dabbobin mai dabbobi suka shiga gonar wacce suka cinye masa amfanin gona suka kawo annabi Dawud alaihi salam sai ya ɗauki dabbobin sai ya ba mai gonar ya ci ka tafi Sulaiman da ya zo ji hukuncin da aka ci a ba ka yi kamata a yi ba ya rike dabbobin ya ci gaba da amfani da su ta fuskar takan nonon su da sauran su yana ci shi kuma wancan ya gyara masa gonarsa ya sake nuna masa wata ta yi kyau ta yi yabanya sai ya ba shi kasa sai ya karɓi dabbobinsa to kaga annabawa ne waɗannan sun yi hukunci ɗaya ya yi istihadi shi ne annabi Dawud ga yadda ya yi hukunci ɗansa da ya zo sai ga hukuncin ba haka ya kamata ba kuma sai Allah ya bashi ya fahimtar da shi daidai da shi ne fa hadna ha Sulaiman sai muka fahimtar da Sulaiman hukuncin wannan matsala kaga a sheda annabi Dawud shi ne bai ce ka ba kenan yanzu aka fahimtar da annabi Sulaiman ita duk da haka sai ubangiji ya yabe su gaba daya ya ce wa kullan atayna hukman wa ilma to a sheda ga dan abutun ya yi kuskure a wajen yanke hukunci tare da ya nufi gaskiya kuma ya cancanta ya yi hukuncin to wannan bai zama abin zargi a gurin Allah ba duk da ya yi wannan kuskure Ubangiji zai yabe shi kamar yadda ya yabi annabi Dawud alaihi salam ke dukkanin su kuma ba su hukunci mun ba su ilimi to wannan aya da wannan hadisin su suka rika ba wasu nutsuwa cikin malamai na gabata game da inda Abdul Barr ya kawo a cikin littafin Sijar Ibrahim wa Fadlihi ya kawo sosai malamai da maganganun su da dama a kan wannan batu shi ya sa suka ɗan samu da tsohon rukiya har suka ga cewa ko za su iya karɓar alƙalanci kuma za su iya yin fatawa in an tambaye su amma da a ce hadisin Qurayza shi kadai suka gani al-qudatu thalatha qadiyan fi an-nar wa qadatu al-janna to ba za su iya yin fatawa ba dan ka su zo su shiga cikin waɗannan guda ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu su shiga wuta. To wannan hadisin yana nuna cewa duk wani malami ko wani alƙali zai iya yin daidai zai iya yin kuskure. Wanda duk ka ga ya ɗauki cewa akwai wani malami da ba zai yi kuskure ba wanda bai san addini ba. Ya waye wani malami ko a tsawon tarihi a wani zamani ya ce an yi wani malami wanda duk abin da ya faɗa daidai ne ko kuma a zamaninsa ya ware wani malami ya ce shi wannan malamin har abada maganar ta babu kuskure to yana kuskure ne shi karan kansa yana ba karamin kuskure ba ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna al-hakim yajtahid al-mujtahid yajtahid fa yusibu wa yukhthi mai ijtihadi malami wanda yake ya kai matakin ijtihadi dan fa ba ana maganar ƴan kucukubaru ƴan ƙananan malamai irinmu ba ana maganar waɗanda suka ƙoshi a ilimi suka kai matakin da aka sallama musu duk duniya ta yarda cewa lallai duk waɗanda ya taka a duniya malami ne kaga wani malamin ya wuce unguwarsu shi ke nan ya riga ko ya wuce garinsu ko ya wuce ƙasarsu haka abin yake wanda ga unguwarsu yake malami amma in ya fito unguwarsu kuma sai ya haƙura wani kuma da garinsu wani ƙasarsu wani malamin yana tsallaka Najeriya shi ke nan kuma ya haƙura musamman ma ya shiga ƙasashen wani yare daban da ba yaren Bahaushe ake yi ba to ba ya da kuma wani yare da zai iya musu magana ko saurare shi, kuma musamman a kuke malama addini na kaza za a buƙaci hadisi yana jin mai larabci kamar Mas'udu, kuma sai a je dindin a buga a buga ya ce aiwa. Dan abin da aka gaya masa ya ce alhamdulillah alhamdulillah. Da kaga wannan duk inda ya je shi ya sa dole kaga ya rika gudu, in ya ga za a haɗu da irin waɗannan sai ga ya gudu, ba zai yarda a yi wannan zaman ba. Amma in ya zo ya zo inda za a yi ta tashi da Hausa, to sai ga ana rigima da shi a kan lokaci, to an ba shi lokaci kaɗan bai ishe shi ba. To ana maganar malami wanda ya isa yake ya mallaki dukkanin wato abubuwa na ilimi, madafai na ilimi waɗanda suke sa mutum ya zama mujtahidi, ya kai matsayin mujtahidi. Mujtahidi akwai mujtahid mutlaq, akwai al-mujtahid al-muqayyad, akwai al-mujtahid al-mutlaq, wato cikakken mujtahidi wanda in ya tashi duba hukunci ba ruwansa da cewa mazhaba kaza shi yake rike da ita, saboda haka iya yin dandan haka abin abin da ta faɗa shi ma shi zai maimaita, zai duba shi ma ya yi nazari cikin duk dalilan da ake dubawa na Alkur'ani da hadisi da kiyasi da ijma'i da kiyasi da sauran matakai na dalilai na kafa dalili, shi ma ya baka fatawarsa, ta iya dace da Hanafiya, ta iya dace da Malikiya, ta iya dace da Hanbaliya, ta iya dace da Shafi'iya, ta iya dace da Zahiriya, ta iya dace da wasu mazhabobin ma daban da waɗannan ba. Shi dai yana kararo maka abin da ya fahimta daga Alkur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da magabata tabi'ai da kuma abin da ijma'i ya nuna da sauransu, wannan shi kawai zai duba. Wannan shi ne al-mustahid al-mutlaq, cikakken mustahidi kenan, wala la innakum arba'atu ana faɗa, duk wannan shi ne matakin da suka kama. Kuma manya-manyan malamai da suka kibo tarihi da dama an sallama musu, kamar yadda Taimiyya ta kafa malaman, har malaman da suka yi gaba da shi sun yarda cewa ya kai matakin mujtahidi mutlaki, shi yasa zai iya saba dukkan mazhabobin nan hudu ba kuma ya kwana lafiya, saboda ya isa. Domin ba wai har kawai da ka zai magana ba, in ya riƙa zubo da dalilai daga ayoyi da hadisai da maganganun magabata da maganganun abin da dole ne ka yarda cewa ai da ilimi yake magana, ba wai son zuciya yake yi ba, ba kawai ka kaci ba ne ko kawai don ya kawo hayaniya ya tada kula, a'a, da su ne na ilimi yake yi. To ya taka wannan matakin, ba ka duk waɗanda suka taka irin wannan matakan ka ce da su al-mujtahidun al-mujtahid al-mutlaq, wato cikakken mujtahidi. Akwai al-mujtahid al-muqayyad, al-mujtahid al-muqayyad, akwai wanda yake al-muqayyad bil madahib al-arba'a, wato zai tsaya a cikin mazhabobi hudu, zai yi ijtihadi amma ba zai wuce mazhaba, ko dai ka ji ya rinjaye da mazhabar Hanafiya ko ya rinjaye da Malikiya, amma dai zai wuce hudun, kaga ya takaitu akan mazhabobi guda hudu. Akwai wanda yake mujtahidul mazhab, shi wannan iya mazhabarsa kawai yake ijtihadi, wato idan ya zo wata mas'ala aka yi masa tambaya akan ta, ya duba littattafan Malikiya kamar da Maliki ya duba littattafan Malikiya, sai ya ga malaman Malikiya sun yi saɓani, sai ya ga Imam Malik ga abin da ya ce, sai ya ga babban almajirinsa Ibn al-Qasim Abdurrahman Ibn al-Qasim ya saɓa masa, shi kuma ga abin da ya faɗa, sai ya ga irin su Ibn Wahab shi ma ya faɗi wata magana, irin su Suhnun, irin su Al-Ashhad da sauran dai malamai na Malikiya da sanannu fitattu. To shi aiki shi a nan shi ne ya duba ya ga cikin mazhabar tun daga saɓani wanne ne ya fi rinjaye cikin maganganun malaman mazhabar sa kawai, to sai ya zaɓi ɗaya ya ƙarfafa shi ya rinjaye da shi, wanda shi ake kira mushaidun mazhab ne. Shi ba zai dubi mai Shafi'i ya ce ba zai, Abu Hanifa ya ce mai, Ahmad ya ce mai, Isa ibn Wahuwa ya ce mai, Al-Auza'i ya ce mai, waye-waye, shi ba ruwansa da waɗannan, shi dai iya mazhabarsa, iya gidansu kawai. Yana ya duba ya ga cewa mai malaman cikin wannan gida suka faɗa, to a nan kuma in sun yi saɓani sai ya bincika ya iya gano cewa to maganar wane cikinsu ita ta fi kusa da dalilai a iya bincikensa, to sai ya tabbatar da ita. To wannan ana ce da shi mujtahidul mazhab, ba ya wuce iya wannan. To sai al-muqallid, ko mu ce al-muttabi', المتبع شنو هو بي بيباوة كانت حاجين اجتهادي با يتشي شما يندو زي كوي تلمس على دي با روان سدا لمذهب تتشي ميوان يتشي شنو هنا دوبة دكت ابن مذابه ستفتا بي أبو حنيفة يتفتا بي شافعي يتفتا بي مالك يتفتا بي واد يتفتا بي واد يتفتا يدوبة دليلا بذي فتلب شكين سبا بذي ايه كاو ناش اتيادا سابو با أباري ذي دوبة دليلا وطن ندكا سيجي سوى وعيه يكدا سوى دليلا وعيه دليلا سوى فكالفي شكي نسي كركتا يوانا مغنسا فهنا شو انجي كرا المتسابة فتتالي بكلمة ديكي لبصير الغالي ليه اكلمة دليلي فهنا دامر لن شيء كما تماين وزمنا ينا كرا الكتب مغلنا لما لما كدا يرقى واتو جينا ناشي in yin mara gina na iske yamai da kashi mushtari ne wata yanki a ya duba mai malamai suka ce duka ya ɗara mushtari domin mazhab tunda shi zai duba sauran mazhabobi duk da suka faɗa sannan kuma kawai duba zai yi zaɓa ba ya ga cewa wanne ne ya fi sauƙi ko wanne ne zai fi samun jama'a ko goyon bayan jama'a ba za a ɗauki a'a zai duba kawai wanne ne ya fi ƙarfin dalili ne ga wanda ya fi ƙarfin dalili zai tabba daga nan kuma sai ya rika fatawa da shi ya rika aiki da shi don shi ne ake kira al-ittiba duk wani ɗalibin ilimi mai basira da ya san menene hujja ya ga kamar hujja take to haka ya kamata ya zama abin da ba a yarje masa ba shi ne ya za ya mai da kanshi shi ma mai zaman kansa ne ya daddago wata magana wacce ba da wani malami da ya taɓa fadarta shi ne farko wanda ya fara fadarta to kaga anan dole ne a tashi a yi rigima da shi tunda ba yi da wannan damar iliminsa bai kai ya zama haka ba a yawancin du'at masu karantarwa ra'ayin da duk ba wuce da mutuwa ka ba mu bi ittiba muke yi muna duba maganganun malamai da suka gabace mu me suka faɗa wani me ya faɗa wani me ya dalilin sa wani me ya dalilin sa a nan mu ga cewa wa ɗaya ne dalilin sa ya fi kusa da ayoyin alqur'ani da sunnar manzo Allah da tawassu bai da tabi'ai shike nan sai mu rike wannan inda a ce za mu wayi gari ko mu ga ga wani ya fito da dalili sama da wancan kuma magana ta saba da wancan to za mu saki mu kama ta wanda muka ga karfin dalili to yana shi ake kira al-ittiba wato kabi inda dalili yayi ba za ka kirkiro taka ba kaza makai mai cin kashin kanka ne ba kuma za ka rika za an kawo wanda ya yi maka a zuciya ba ba tare da duba ƙarfin dalili ba ba kuma za ka makalkale na wani matsayin mazhaba ɗaya ka ce ko a wata ko a yi ko sanar ka za ka haɗi sai wannan duk wanda ya faɗa wa abin da ya kamata ɗalibul ilmi wanda yake da ido ya yi aiki ya yi a cikin tafiyarsa ta ilimi sai kuma wanda yake muƙallidi wannan muƙallidi haƙƙi ne na dukkan sauran awamin mutane daga garin da ba'a waɗanda ba su san me ake kira dalili ba yanzu in nazo ina faɗa ina magana akan mustalahul hadith ko usulul fiqh ina magana akan al'am wal khas wal mutlaq wal muqayyad wal mujmal wal mubayyan wal nasikh wal mansukh ina magana akan al qiyas qiyasul illa qiyasul shar'a da sauransu ba awamin nas ba su gane ba za su ji wani zaurance ne kawai nake wani ba ce kawai wayo kake mana don kawai ta zama magana kawai tana ta wani sassar abu magana tana ta kai mana wayo to shi ami da bai san irin waɗannan abubuwan ba abinda ake buƙata a gansa shi ne shi ma akwai ijtihadi shi ma ami yana zama mustaqili amma ijtihadinsa shi ne wajen ya ya kamata ya yi tambaya a mas'alar da yake so ya tambaya kanta ya yi jihadi wajen ya ga tunda Allah shi ma ya bashi hankali ya bashi basira ba ya ko yake dunkun kamar wata dabba ba a ubangiji ya bashi gogarin hankali ta yi ko ya yi karatun boko injiniya ne ko likita ne ko wani lauya ne duk waɗannan awam ne kakka fita su da su awam kakka da ya an ce mai profesa ne a jami'a ya karanci ka ɗauka shi ba a cikin awam yana cikin awam tare da waɗanda suka yi wasiyar rubutu da karatu da yana ciki a nan magana a fili ake ba magana da kuma cuta ta yawa shi ma yana cikin awa ta ka ɗauka ko abin ya tsaya kan wanda yake ɗan garuwa ko mai a'a har a jami'o'i da akwai awa suna nan duk wanda bai karanta musulunci ba a wurin da alƙalami ne. Nan kada wani profesa ya ji kamar ba shi yana da akwai wasu karambani wani ya ga ya yi PhD a wannan a wata shekara sai ɗauka PhD din nashi ta ba shi lasisi shi ma ya zama malami. Kaji ana rigima da shi a kan addini. Amma kai malamin addinin ka shiga fagensa kana rigima da shi sai mutum ce ai ba kai saba kai ka karanci wannan abin za ka zo ka rigima da shi a cikin abin da ya karanta. Amma kuma a karatun addini da bai yi ba wataƙila ya tsatsanke wasu kalmomi ko ya karanci ahadari haka a gudun a sauran wasu shi ke nan wanda ya ba shi dama shi ma ana karantiya da shi ana rigima ana tada ƙanji da shi. To shi ahadari haƙƙi yana da ishi radi shi ma ijtihadinsa shi ne ya ga waye kuwa ya kamata ya ƙoƙarin gano waye ya kamata ya tambaya. Ya yarda da addininsa da wara'udinsa da tsoron Allahnsa na ya tsammanin wannan mutum da gangan zai halaka shi ya fahimci cewa wannan mutum gaskiya yake so kuma gaskiya yake son faɗa wa mutane. Wato iya abinda ya sani na zahirin mutumin da abinda yake gani na take-takensa ya fahimci cewa wannan dai mutum Allah ya sa gaba ba na tunanin wannan mutum haka kawai zai duniyar da ni. Ya zama da ya samu wannan mutuwar sannan kuma ya fahimci cewa eh lallai wannan akwai wani abu na ilimi da ya karanta an san tarihinsa da takowarsa da karance-karancensa da kuma yadda yake ba kawai ya riƙa taɓa-taɓa ba ba ta wani kawai taɓa wannan gobe ya taɓa wancan jiwa ya taɓa wancan ba ya da wani ma'auni kuma kawai wani sai yake kawai ya ji idan ya fi laushi-laushi. To shi ma ahli ana son ijtihadi wajen gane malamin da ya kamata ya tambaya. To in ya tambayi malami a nan duk abin da malamin ya gaya masa in ya yi aiki da shi Allah zai karɓa. Ko da malamin zai gaya masa kuskure matuƙar dai bai gano cewa kuskure malamin ya gaya masa shi a iya fahimtarsa malamin da dai ya gaya masa kuma bai ji a wani wuri an gaya masa cewa magana da malamin ya gaya maka ba ta ci karo da wata aya ta Alƙur'ani ko ta ci karo da wani hadisi a sahihi Bukhari ko Muslim ingantaccen hadisi da annabi ya ce kaza da kaza da kaza kai duk karara abinda manzo Allah ya faɗa daban abinda kai kuma malami ya faɗa maka daban da ka samu wannan ba. To in kai aiki da wannan kana da hujja a gurin Allah dalili a nan faɗar Allah da yake cewa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ubangiji ya ce ku tambayi masana in ku ba ku sani ba. Kaga ubangiji shi ya baka wannan damar yace in baka sani baka tambayi wanda ya sani. Kaga lokacin da ka je ka kokarin gano masanin a iya fahimtar da Allah ya baka sai ka ga wannan masani ne sai ka tambaye shi saboda baka sani ba. Anan ka bi umarnin Allah ko baka bi ba? Ka bi umarnin Allah dan ta tas'alu anan baka yi gaban kanka ba. To kaga baka yin bayyuwa a ce ka bi umarninsa kuma yaje ka maka da zai yace dan ne ka bi shi dan ne ka tambaye shi ya ga ma kuskure anan kai baka sani bane dama kaga in kuntum la ta'lamu baka san ya hakikalin hukunci yake ba. Kaga ashe kai yanzu wajibi ne kai tambayar sai kai tambayar wanda kai a iya ijtihadin ta ahli zikri din ne ahli zikri ba masu zikri suna tsalle ko suna yin zakka ahli zikri wadannan da su ne suna cikin awa kada kana ta abin nan ahli zikri ana ne wanda suka san alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nazzala ilayhim min amrin yatafakkarun kaga ba zikri yana tsalle ake nufi a wannan ayo. To shine fasar alal zikri din da ake nufi anan. To idan kai wannan ka tambaya duk abin da ya gaya maka shine hukuncin Allah dangane da kai. In ka je kai aiki da shi har ka mutu akan wannan baka gano gaskiyar ba ko kure gaya maka kana da uzuri domin kayi aiki ne da fasalu alal zikri ba gaban kanka kai ba illa iyaka wajibi ne a kanka a duk lokacin da ya yi kuskure wajen yi maka fatawa sai wata rana sai ka ji cewa ai kuskure ne fatawan domin yanzu ga shi karara hadisi ne da ya zo a matsala ɗin da ya saba wa abin da ya gaya maka. Misali kai da kai fatawa cewa idan mutum ya shigo masallaci ranar juma'a lima yana hudu ba zai yi na sallah ko ba zai yi ba ko zamansa zai yi sai ka tambayi wani dan tabutun maliki sai ce baka ai kawai ka zo ka share guri ka zauna babu wata nafila.
Anan in ka tambaye shi baka san wani hukunci ba sai wannan duk sanda ka shigo masallaci ana da huduba kai zaman ka ba ka da laifi. Amma sai kawai wata rana ka zo ganin ɗaya.
Sai ka ji
kuma
an ce maka ai gashi Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Jabir.
Na'am.
Manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ata ahadakum al-jum'a wa al-imam yakhutub fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Idan ɗayan ku ya zo masallaci alhadin liman yana huduba kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu. Wannan ba magana ce ƙarara ba, tana buƙatar wani logic da wani kwane-kwane da rarrage ne kafin a fahimce ta. Idan ɗayan ku ya zo masallaci wal imam yakhutub liman yana huduba fala yajlis hatta ya salli raka'a. In ka hada shi da waccan fatawa sun yi hannun riga. Wancan ya ce idan ka zo masallacin liman yana huduba kakka yi nafila ka zauna. Hadisin ya ce fala yajlis hatta ya salli raka'a, daga sun yi hannun riga. Kaga ana ba buƙatar ijtihadi. Wani duk wanda ya fahimci larabcin kuma ya gane fassarar ba buƙatar sai yana da wani shirkin ilimi zai gane cewa haka masala take. To da zarar ya ji wannan to hukunci da ya canza. Bai cewa a'a ni wannan malamin tun da ya gaya mun ba zan saki ba na yarda da shi, a'a an ba ta damar ka bi shi idan ba ka gane kuskure yake ba. Idan ka gane kuskure yake dole ka bar shi, ba za kuma ka ce yaya za a yi kamar su yi kuskure ba, a ya ba zai yi kuskure ba. Gashi manzo Allah ya ce idan ta hadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idan ta hadal hakimu fa akhta. Ashe kaga akwai dacewa akwai kuskure. Baka wani ya zo ya ce maka duk mai ijtihadi kullu mujtahidin musib, yana nufin musirin bil haqqi wannan kuskure ne. Akwai malaman da suke cewa wanda ya ijtihadi kawai ya faɗi matsala kawai ya dace da hukuncin Allah baka bi shi, wannan kuskure ne ya ci karo da wannan hadisi. Dan suna nufin musibin lil ajri, duk wani mai ijtihadi ya dace da lada wannan daidai ne. Duk wani kullu mujtahidin musibin ay lil ajri ya dace da lada. To wannan haka ne, zan nassu hadisin ya ce idan shi tahada ta asaba falahu ajran, idan shi tahada ta asaba falahu ajran. Kaga ba yadda za a yi ya zan ya cancanci ijtihadin kuma ya ijtihadin ya tashi ba komai, ko zai tashi da lada biyu a lokacin da ya dace da daidai, ko ya tashi da lada daya a lokacin da ya kuskure. Idan an yi mafarki an zo an tafi annabi sallallahu alaihi wasallam fassara yace zai fassara a wokar yace ni zan fassara radiyallahu anhu ya fassara mafarkin annabi yace asafta ba'dan wa akhta'ta ba'dan, wani gurin ka dace wani gurin ka kuskure. Wannan sai na Abu Bakar ce ka dace ka kuskure. Ashe kaga idan har sai da Abu Bakar zai iya dacewa zai iya kuskure, kaga wani kuma zai ce shi ba zai kuskure ba, babu shi. To wannan shine abinda ake tafa ku tsaya wasu su yarda su gane, amma wai sun ki ganewa don wai yin ci ba na jin wai ba su gane din ba, a'a da gangan sun ki su gane. Domin ba magana ba ce da take a rungu cewa duk ɗan adam yakan iya samun kansa cikin kuskure. Annabawa da za su yi kuskure a jingina musu kuskure ba irin kuskure da za a jingina min ko wani ba, ni nakan iya na yi kuskure har na mutu ban san ina kuskure ba. Amma annabawa yayin da suka yi wani abu na kuskure nan da nan wayi zai sauke ce ba haka ne ba, afa Allahu anka lima abinta lahu hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhib. Kaga anan afiya yayi ga munafikai da suka wuce da su ba tare da ya sa bincike mai tsanani ba, kawai komitin bincike ba, sai ya dawo daga tayakin Tabuka ko da mulafiki sai zo ce wani ya ce ba ta shi ba ta lafiya, wani ya ce shine ba ta lafiya, wani ya ce kaza, kowa dai ya bar kayyarsa. Manzo Allah ya ce to je kaza ne ba maka gafara, je kaza ne ba maka gafara. Shine Allah yake cewa afa Allahu anka, Allah ya ce maka. Domin wannan shine daman duk wani wanda yake mujtahidi ma ba wai annabin Allah ba, duk ma mujtahidi idan yayi ijtihadi ya kuskure afa Allahu anka. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وبنجي إذا زي كما أمر أبينا بك إلى كسكولي ما يا قد تشكين سيو مسلم النبي يرى ألا ألا النبي يتي ألا يتي قد فعلت أدو أين بكو ربنا 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 ألا يتي قلنا تركا دعاك كذا لن دي كسكولي Allah maɗaukakin sarki yana yaje masa, la tulaha alaikum fi ma aqtaakum bihi walakin ma ta'ammad ma ta'ammadat qulubukum, babu laifi cikin abin da kuka kuskure. Abin da za a kama ku da laifi shine wanda kuka yi da ganganci. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake cancanta sama da kowa. Allah ya ce da shi afa Allahu anka, sannan sai ya ce lima azinka lahu, dan me ka ba su izini, dan me ka uzurin su, hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhib, kana ka ba su izini har sai ka gane wa suwaye masu gaskiya suwaye makarinta. Ma'ana sai an sa komitin bincike, an yi bincike, an gane wannan yana da gaskiya, wannan yana da wannan makaryaci ne. To kaga a ka'ida dukkan wannan da zai yi hukunci yakan iya yin daidai, yakan iya yin kuskure. Al'a'immatul arba'a dukkaninsu sun faɗi wannan. To kaga a lokacin da za ka yi daidai a cikin hukuncinka ka dace da lada biyu, wanda ya kuskure yana da lada ɗaya, kaga anan an samu fifiko tsakaninku, an samu fifiko tsakaninku, da mai lada biyu da mai lada ɗaya akwai bambanci, shi ne abin da Ibn Taymiyyah yake kawo a nan. Sannan yace wa qala Allahu ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Allah yace la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala, wanda yace da dukiyarsa fi sabilillah gabanin farko, gabanin buɗe, kuma yayin yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, ba zai taba zama daidai ba da wanda shi bai yi hakan ba. Ula'ika waɗanda suka yi hakan a'azamu darajatan, su suka fi girman daraja, min alladhina anfaqu min ba'du, fiye da waɗanda suka ciyar bayan fathu. Al-fathu anan wasu malamai sun ce fathul hudaybiyya, sulhul hudaybiyya, sulhul hudaybiyya, waɗanda duk suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin sulhul hudaybiyya. A yatawul ulum na malamai ana nufin fathu Makka, waɗanda duk suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin sulhul hudaybiyya ko kafin fathu Makka, suke tare da shi, suka ba da dukiyarsu, suka ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi, suka taimaka Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen yaki, babu shakka suna da daraja madaukakiya fiye da waɗanda suka musulunta bayan sulhul hudaybiyya ko kuma bayan fathu Makka. Wala ki ta muslimatul fath, waɗanda suka musulunta bayan fathu Makka, ko kuma a ce da su al-qulaqa, dan ce idza huwa antum al-qulaqa, waɗanda suka musulunta bayan sulhul hudaybiyya ko bayan fathu Makka suka yi yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko kuma a bindan suka ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi, ba za su taba ba za su kai waɗanda suka yi kafin fathu Makka ba. To kaga a ce a cikin sahabbai waɗanda suke as-sabiquna al-awwalu, waɗanda suka shiga musulunci a farko-farkon sa, irin sayyidina Abubakar, sayyidina Ali, irin sayyidina Umar, irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, waɗannan dai al-ashratul bashari bil janna, wanda duk farko-farko suka shiga musulunci, babu shakka waɗannan sun yi fice, suna sama da kowa. Sannan waɗanda suka shiga musulunci bayan, wanda suka shiga musulunci kafin a fallanta sallah, da waɗanda suka shigo bayan a fallanta sallah, da waɗanda suka shigo kafin a fallanta zakka, da waɗanda suka shigo bayan a fallanta zakka, da waɗanda suka shigo kafin a fallanta hajji, da waɗanda suka shigo bayan a fallanta hajji, da waɗanda suka shigo kafin a fallanta abinnan jihadi, da waɗanda suka shigo bayan a fallanta jihadi, babu shakka duk wanda ya fice ka a wani abu ya riski wancan lokacin, ya ci kuma wannan lokacin na bayanka, babu shakka ya dara ka. Saboda haka as-sabiquna din ma ai wasu sun fiye su, kaga al-khulafa al-arba su ne a farko, sannan sauran al-ashratu al-basharina bil janna, sannan ahlu badr, sannan ahlu uhud, sannan bai'atu ridwan, haka suke. Wannan ya bi wannan, wannan ya bi wannan, wannan ya bi wannan, to har a zo kan waɗanda suka musulunta daga ƙarshe, irin su Abu Sufyan, irin su Muawiya da sauransu. To waɗannan duk kuma suna cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ba. Ba akwai wanda ya wata rana mun yi magana akan fallan sahabbai da ya ji, sai ya ce to ai Allah ya ce muhajiruna da ansar, to wanda ba muhajiri ba ansar ba, so yake so ki Abu Sufyan da Muawiya, to shi ba muhajiri bane, shi ba ansari bane, sai ya ce da shi to kaga kai yanzu mun fara samun ka, tunda yanzu zafin ki abin nan gaba taka ta dauke yanzu, yanzu muhajirin da ansar ba kar matsala shi, kai da Allah ya ji yanzu abin da ya rage maka da ba a ce ba su shiga ansar ba, kaga kai mun dan ka dan fara matsoni, alhamdulillah wata rana tsundun za ka zuwa cikin mu kuma aiki zai da ni. Ai da rigima muke rike a kan Abubakar da Umar ko? Kana zagin su a kofar da Umar da sauransu. Su Abu Huraira da sauransu. Su Mughira bin Shu'ba duk kana zagin su. To yanzu ka yadda su wannan sun shiga cikin al-muhadarun al-ansar da Allah ya faɗa. Yanzu waɗanda ba su shiga ƙarƙashin wannan ba ne suke da matsala a kansu. Ce to kuma ayat da ba a faɗi muhajirin ba a faɗi ansar ba. Yanzu ayat ce Muhammadu Rasulullah. والذين معه أشداء الكفار والذين معه مهاجرين أنصار قوم والذين معه دون سكين ما إياه تعالى صلى الله عليه وسلم كإيمان سنة تعالى رضي الله عنه أن سلم من يوسف شجتكم والذين معه سنة جوانا آية آية استوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا في أن لا يتيري وكلا وعد الله الحسنى dukkaninsu da wanda suka zo daga baya bayan fatuhu makka da wadanda suke kafin fatuhu makka Allah ya dukkaninsu wa'adallahu al-husna Allah ya musu alkawarin sakamako wafi to menene husna din aljanna innal ladina sabaqat minna al-husna ulaika anha mubadu kaga al-husna ita ce aljanna kana kaga yaki anan kawara Allah ubangiji ya ce duniya musu alkawarin dan kada maka ka ɗauka wato fifita wannan akan wannan yana nuna sukan wancan sai Allah ya ce wa kullan wa'adallahu al-husna dan kada ka samu ka ce to tunda Allah ya fifita wannan akan wannan ya nuna wancan ba daidai ba kamar hadisin da muka karanta a satin da ya wuce al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if da za mu tabbata magana sace da mun manzo Allah ya mana magana a kan ba kazartar ba da shadi ba kai kawo ba wani yin qur'ana a kai to fi kullun kai ka fashi a haka alaqula ban za ga amfani da wata rana ko ai sai shi kai ai maka amfani to shi ne Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullun wa'ada Allahu al-husna وقال تعالى صلى الله عليه وسلم لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يستوي القائدون ما وقت ذلك زوجة جدا من المؤمنين بس كمبو من بس كياكي با غير أولي الضرر بند مرسى لاتيا والمجاهدون في سبيل الله دا وقت ذلك مجاهدين وقت ذلك قتال جهاد في سبيل الله بازات سقى زما دي دي با وقت ذلك جهاد بأموالهم وأنفسهم da dukiyoyinsu a fi sabilillahi wa amwalihim wa anfusihim suke yaƙi dan ɗaukar kalmar Allah da dukiyoyinsu da kawukansu ba za su taɓa zama daidai ba da waɗanda suke zaune a gida ba su yaƙi ba. Faddala Allahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idin daraja. Ubangiji ya fifita waɗanda suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu al-qa'idin da wanda ba su samu fita jihadi ba ya fifita su da daraja. Darajar da ita ce ni a ta daraja wacce muka karanta a satin da ya wuce. Wato daraja ɗari kowace daraja tsakaninta da 'yar uwarta ma baina sama'i wal ardi kamar yadda ya hadisi sai Allah ya ce wa kullan wa'ada Allahu wa dukkaninsu da al-mu'minun al-qa'idun din da al-mu'minun al-mujahidun din dukkaninsu kuma Allah ya musu alkawarin al-husna dan kada ka ga wani mumini da ya je jihadi da wani mumini da bai je jihadi ba ka ɗauka tunda aka fifita wanda ya yi jihadi da wanda bai samu jihadi ba ka ɗauka wannan fifita wacce nan ka soki wanda bai fita jihadi ba sai Allah ya rufe bakinka ya ce wa kullun wa'ada Allahu al-husna kamar dai wacce ayat Allah ya ce wa kullun wa'ada Allahu al-husna wa faddala Allahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima ubangiji ya fifita wanda suke da suka yi jihadi bisa ga wanda suke zaune ba su fita jihadi da ajran 'azima daraja ko take mai girma wannan hadisi abinda wannan aya la ilaha illa Allahu minal mu'minina ghayru ulil darar wa ta tabbata a cikin sahih al-bukhari lokacin da Zaid ibn Thabit yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira da zirin inda yadda ta fara sauka la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah sai ga Abdullahi ibn Umar Maktum ya taho bayan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullahi ni ba zan yi jihadi ba saboda mutum ne wanda yake makamu ya rasulullahi la wa fa'atu la jahadtu
da zai iya da nafita. Daga nan sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ɗan shuru, sai da sun misali ce sai aka yi masa wa'azi sai na ji cinya ta, sai ke cinyar Allah sallallahu alaihi wasallam tana kan taki, ya ce sai na ji wani nauyi ba ƙaƙari akan cinya ta ba, kai ka ce cinya ta za ta fashe saboda nauyin. Sannan sai aka faranye wa manzo sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce rubuta la yastawi al-muqa'iduna min al-mu'minina ghayru uli dharari, kada an fitar da irin su Abdullahi bin Mas'ud. Aya dan take sai ta sauka, sai aka ƙara ghayru uli dharari a cikin ta, gaban da irin su Abdullahi bin Mas'ud shi baya. Dan haka duk wani mai larura zuwa ga rashin lafiya ko jinyar mara lafiya, kamar lokacin da za ta Badar, sai da Usman yana jinyar ƴar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai samu ya fita ba, annabi ya ba shi izinin ya tsaya ya kula da jinyar, don babu wanda zai kula da ita sama da shi. Kaga shi ma wannan yana cikin ulul darasin da ba a kansa cutar take ba, amma akwai uzuri na ba zai iya fita ba, waɗanda suke guragu ba za su iya fita ba, da marasa lafiya a kwance akan gado da rashin lafiya ba za su iya fita ba. Wala ala alladhina idza أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجد ما ينفقون. حتى إن وأن ولن ما صدع بن هوا بتاعك إذا أبا صدع بن هذا فهو في يكن كما يكن إذن كما يكن تبوك وندينا دليسا أو أن تبوك إذن بذي يستفعك هذا da su ko kusa ne aka tafa ka kamar yadda Badar akon da aka suka tafi mato na kasan mato biyar, amma wanda yake da nisa haka ba fatan abin nan a ce sai an naka musu fita a kababon, ko kuma ba ya da makamin da zai rike yakin da shi. Waɗannan duk suna da du'a sabar azhar ne, waɗannan duk za su shiga cikin ulul darari. To duk wanda yake da niyyar fita yakin irin su Abdullahi bin Mas'ud yake cewa lawi safa ya rasul lawi safa ku da jahad, to shi ma yana tare da waɗanda suka fita jihadin cikin lada. Wato Allah zai masa tarayya da su cikin lada, da zai wannan niyya tashi, wannan niyya tashi za ta daga shi ya shiga cikin sahun mujahidu na tashi ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka fito za su fito yaki, yake cewa inna bil madinati rijal inna bil madinati qauman ma kuntum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum hadathahum al marad aw tarwa illa sharakukum fil ajr. Wato mun bar wasu mutane a Madina wanda babu inda za ku taka wani kwari ko tudu da za ku shiga, face sun kasance tare da su, ma'ana da zuciyarsu su ma suna ta fata da guri ina ma da su aka yi wannan fitar. Habasahumul barad, abinda ya hana su fitowa shine rashin lafiya. A wata ruwaya manzo Allah ya ce illa sharakukum fil ajr, face sun yi musharaka da ku, sun yi tarayya da ku a cikin lada. Saboda kaga ashe wanda yake da niyya bai samu dama ba, shi ma yana samun wannan ladan, yana samun wani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walakin jihadun waliya, ba jihadi to zan akwai niyya a zuciya. To shi yasa ubangiji ya ce zai yi kudin tsarari, su waɗannan za su yi tarayya da mujahidai, waɗanda dai ba su fita ba ko dai saboda wani dalili daga baya su tuba, ko ta a'a sun zo lokacin har aka gama ba a samu wannan jihadin ba, ba a samu damar fita jihadin ba, don haka su ba samu fita ba. To waɗancan da suka samu fita ɗin sun fi su daraja, sun fi su matsayi a gurin Allah. A ɗan shi'a sun yi hujja da wannan aya a kan shugabancin Sayyidina Ali, Imam Ali, ta kan wato in ka ji irin bige-bige da suka rika yi na neman sai an samo abin da zai fifita Sayyidina Ali akan Abubakar da Umar, a tuni Abubakar da Umar da kwaci. Daga aka yi ta bige-bige duk wani tarkace da aka samu sai a yi shafka a ce wannan ma dalili, wato ba abin da zaka samu inda zaka gane cewa wato addinin Shi'a wani rubutun addini ne marar kan gado marar ma'ana, sai kana karanta babul imama, batun shugabanci din da batun imama. Saboda irin yadda wato suka naci iya nacewa sai sun samu ma wannan aqidar gurbin zama alqur'ani da shi ga dukkan wata magana, duk inda aka dan faɗi imama, inda aka dan faɗi imama alqur'ani sai su shugabanci sai da laki, inda Allah madaukakin sarki
yake cewa annabi Ibrahim alayhi salam cikin suratul Baqara bare kana albarkan aya ya yi sala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa tamanna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dhurriyyati qala la ilaha illa ahdul zalim kaga ke wanda yana nuna shugabanci sai dai inni ja'iluka lin-nasi imaman wa kina annabi Ibrahim qala wa min dhurriyyati cikin ayana ma qala la ilaha illa ahdul zalim alkawarin da nayi inji Allah ba zai samu azzalimai ba zai kai ga azzalimai ba sai suka ce to kaga anan ya nuna Ali shi ne shugaba dan shi kadai ne bai zalunci ba to abokan zalunci kuma zalunci kuma zalunci to kadara wadanda duka dauke su azzalimai duk sakon da suke toran kasa a lokacin da azzalimai ne ai akwai wanda kai da su cewa su ba azzalimai ba sai ce maka a to ai zalunci da ake alifi ana shirka da Allah ce inna shirka la dhulmun azim da ka dai da shi ne kadai da shirka ba ku da kai kun kadai shirka ku ba kai sai da kaga ku abin nan shin a dauna addini ne za a tube ka da abin da yake abin da ka tuba ka dan shi a ce kuma an dawo ana jifar ka da wannan a ce da kai ajalibi saboda wai da kan ka bai zo kawai ka zo ka ga wani ka ce da shi arni musulmi ne kuna sallah ka ce da shi arni kadan ne a da ke ba arni ba sai yanzu ba ta musulunta ba al-islamu yajibu ba qabla illa man tana wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah ya ce har ba sayyi'ati na zai da musu hasanat kuma yanzu da kika wada cewa azzalimi to kaga inda haukan addini shi ina za ka ga wannan fi sabilillah kaga kace sahabbai tun da datan ba musulmi bane suka musulunta suna nan azzalimai saboda haka fadan Allah la ilaha illa huwa azzalimina ku ba zai same su ba saboda zalimin azzalimai ne kaga hauka to da suka ji wannan ayar ita kanta kace akwai wata riwaya da ta zo cewa wata rana a gindin Ka'aba sai Al-Abbas inda Abdul Muttalib sai Al-Fahri da cewa ayat da suke gaba ayat da zamu karanta a jalibin shikayat al-hajj suka hujja da ita kan Imam Ali suka ce a lokacin Sayyidina Ali da Al-Abbas da Abdul Muttalib suka ce da Talha ibn Shaiba wani mutum ne ma da ba ka dai shi ba amma yi shi ba Allah bai mahalice shi ba amma su sun kawo shi a cikin tsari Talha ibn Shaiba cewa waɗannan su uku sai Al-Abbas sai Al-Fahri da cewa shi ne yake shayar da alhazai ya ba su abinci a hannunsa yake da aka san da ya ga dama ma zai kwana a masallaci ne alfarma sai shi kuma Talha ibn Shaiba sai ya ce ni kuma makullan Ka'aba a hannuna suke da san da na gaba da shiga Ka'aba da ni bacci na sai sai da alfi kuma ya ce ni kuma nayi jihadi fi sabilillah sai Allah ya yi sai soko da wannan ayati al-hajj da al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillahi la ilaha illallah wallahu la ilaha illa zalimin ana nufi sayyidina ali Allah ya aj'alkum siqayat al-hajj yanfa san yashayata al-hajj wa imarat al-masjid al-haram da raya masallaci ne al-farma na makka za ku daidaita shi kaman amana billahi ku daidaita wanda yake yin wannan aiki tare da kafirci yanzu ɗaya da wanda ya yi imani da Allah wa yawmin akhir da ranar lahira wa jahada fi sabilillahi jihadi da kalmar Allah la yastawuna illa Allah ba za su taba zama daidai gurin Allah ba wallahu la yahdi qawman zalimin Allah ba zai shiryar da mutanen da suke azzalimai ba alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah waɗanda suka yi imani kuma suka yi hijira kuma suka yi jihadi dan ɗaukar kalmar Allah da dukiyoyinsu da kawukansu da rawukan su a'zamu darajatan inda Allah wa dadan suka bi girman daraja da matsayi a gurin Allah wa ulaika humul faizun wa dadan su ne ba samu da darajo yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minni ubangijin su yana musu bishara yana musu albishir da wata rahama daga wajensa wa ridwani da wata yarda ta musamman wa jannatin lahum fiha na'imun muqim da aljannatai wadanda suna da ni'imomi ni'ima ta dindindin a cikin su khalidina fiha abada suna masu zama a cikin su har abada inna allaha indahu ajrun azim lalle allah yana da lada mai girma
lalle yana wajen Ubangiji. Suka ce wannan aya ce ta sauka a lokacin dan tabbatarwa da cewa yadda Ali ya fi su kuma yana da wannan falala, sai suka ce babu wani wanda ya samu wannan falala ce shi, za ka shi ya kamata ya zama khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba Abubakar da Umar ba. To kaga na farko dai, kamar da Ibnu Taymiyyah yake, na farko dai meye ingancin riwaya? Ita kanta riwaya ƙarya ce, ba ka da yadda za ka tabbatar da ingancin ta da wani isnadi. Tun daga nan ta faɗi, in ka ga dama ka iya shiru abinta, ka gama da shi. In kana so ka ci gaba da jiganta shi, sai ka ce da shi. Sannan ita riwayar tana ɗauke da alamomin da suke nuna ƙarya ce, domin a tarihi ba wani wayoyi wani Talha Ibn Shayba da yake rike da makullan ɗakin Ka'aba, wanda yake rike da makullan ɗakin Ka'aba, abin da ya tabbata a cikin Sahih Muslim, mutumin da yake rike da makullan ɗakin Ka'aba sunan shi Shayba Ibn Uthman Ibn Abi Talha, ba Talha Ibn Shayba ba. Sai haka shi yana ƙoƙari ya karbo sunan don ya haɗa ƙaryarsa, kuma ya manta. Sunan mutumin Shayba Ibn Uthman Ibn Abi Talha, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi aka bayan fito Makka, aka mai da makudi a hannu makullin ɗakin Ka'aba. To kaga tun daga nan za ka gane shi maƙaryacin da ya shirya ƙaryar jahili ne, bai san yadda zai shirya ta ba, bai san ake cin hanji da yaji ba. Sannan abu na uku, a nan cikin ruwayar za ka ƙara gane ƙarya ce. Abbas sai ya ce ni ne nake shayar da alhazai, in na ga dama duk sanda na ga dama sai in kwana a cikin masallacin alfajiri. Wannan falala ce? Falala ce da za ka nuna kai alfahari don ka kwana a cikin masallacin? Sabai ne da yake da kwana a cikin masallacin. Ai aka rika alfahari ka fi kowa saboda kai kana kwana a cikin masallacin ka ga dama. Ai ga dama mai kyau a cikin Ka'aba, ila ba kowa ne ya samu dama ba. To kaga a nan ba a ce kamar Al-Abbas ibn Abdul-Muttalib ya rasa abin da zai alfahari da shi kai kwana a cikin masallacin. To kaga nan ma za ka fahimci cewa shi wannan makarikin dolo ne. Abu na uku, abu na hudu, batun da Sayyidina Ali yayi na cewa shi ya yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan abin shi kadai yake banta da shi fi sabilillahi a tarihi? Shi kadai ne? Duk wani sahabin da yake tare da manzon Allah lokacin da yaƙi ya tafi kai yaƙin nan, sun sai da Abubakar da Umar duk tare aka yi wannan yaƙin da su. An je Badar ba Umar, an je Uhud ba Abubakar ba Umar, duka su aka yi. Kusan ba su ake ambato a wurin yaƙi. Abubakar da Umar, ka duba yaƙin Uhud, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa Aish, wato aka yi masa abin nan rumfa, waɗanda suke tare da shi a cikin rumfan da Abubakar da Umar, da aka samu wannan juye-juye halin har abubuwa suka juye wa sahabbai, saboda an samu waɗanda suka samu tanzarta wajen jin umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama. A lokacin da Abu Sufyan ya hawo dutse yana kiran wanda ya fara kira cewa afikum Muhammad, Annabi cikakku an samu, sai ya ce afikum Ibn Abi Quhafa, kaga na biyu wanda su ma kafiran sun san na biyu a cikin tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ce a cikin ku akwai Abubakar ɗan Abu Quhafa, Annabi cikakku an samu. Afikum Umar, kaga ashe Abu Sufyan lokacin yana mushriki kafin baya musulunta, ya dai shi a sanin matsayin kuma yanzu suna zagin shi ta rinda ya fi cuta da martabar tafiyar kafin manzo sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da ya kira mutum uku ɗin nan ba a faɗa ba, ba a bayyi ansa ba, sai ya ce amma ha'ula'i faqad kafaytumuhum, sai ke cewa tsohon ƙwansa ƙwarsha waɗannan gungama su, sai zai da Umar ya taka ku, sai ce ƙarya kake yi don muna nan da rai. To a shayar a nan kaga maganar yaƙi ba sai da alibali kadai a wurin yaƙi, duk suna tare. In ma aka zo wurin yaƙin waɗanda ake so a ga an gama da su waɗannan uku, to kaga ai wannan ba falala bace da za a ce saboda ita ya bige su kuma sun zama azzalumai. Sannan abu na biyar ko? Na shida ko? To, abu na shida ayar ita kanta ta fi dacewa da sayyidina Abubakar da ya fara riƙe rigar mulki, domin cewa ta yi annabina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Sayyidina Ali yana daga cikin talakan sahabbai, kuna tuna san da ya aure ma da kyar aka samu sadaki, sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta sadaki, lokacin da ta ce ba ta sadaki, ya ce ba yadda. Annabi ya ce aina dir'uka al-qabiyya, ina abin da din da zaka sinken nan zaka mai kariya, mai kariya ta kubban naga, ya ce har sai ya ce ka kai kasuwa ka siya. Sayyidina Abubakar shi ne ya rika kashe dukiyarsa tun ana Makka har aka zo Madina, ya rika ɗauka dukiyarsa duk gaba ɗaya da ba wa Allah. Allah bin yuti ma lau yata zakka wa ma li ahadin inda min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbil ala wa rasuluhu yarda. Wannan shine wanda manzo Allah ya ce ma nafa'al iman ma nafa'al mar'u Abu Bakr, ba wanda dukiyarsa ta amfane din ta Abu Bakr, domin ya samu taimakon dukiyar Abu Bakr lokacin da kowane lokaci da bukata, rakan ka samu abin da kake so na dukiya lokacin da ka fi tsananin bukata, ya fi akan lokacin da kake cikin yalwa. Lokacin an yi hijira masu kuɗi suna da yawa, Sa'id da Abi Waqqas yana daga cikin masu kuɗi, haka nan Abdurrahman ibn Auf ya yi kuɗi, Uthman ibn Affan, idan aka samu ɗaya ya ce ba zai bayar ba sai su bayar. Yanzu kamar tafiyar sunna ka ga akwai masu kuɗin mu na sunna, ba ma sa so mai ido da hudu da su in aiki alheri ya tashi shi ta ɗorewa, amma wani yana naina ta neman yaya zai yi ya samu damar ya zo aiki, ba san ya yi ba. Za ka kaga in ana da waɗanda za su yi ba ɗaya ne ba da lokacin da za a ce ana buƙata, akwai lokacin farko-farkon tafiyar sunna a nan, duk wani abu in ya tashi wanda ake son kuɗi a je a yi aikin da shi na sunna, ko wa'azi ko masallaci ko makaranta, ko alamin su Abdullah yake zuwa. Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya sakanta masa, Allah ya ba shi cikawa da imani, kuma Allah ya alkinta zuriyarsa ya tsora su a kan irin abin da ya tsora shi a kai. Wallahi a cikin faɗin tabo ba wanda za a durkata da ƙarfin zuciya ta shi, wato babu wani mai kuɗi da sunna a kan da sunna ta amfani da kuɗinsa irin Allah bin Abdullahi. Kuma har zuwa yanzu ba Allah nan bai dena ba, kun san wannan yana daga cikin hasanatin sa, wannan masallacin da muke ciki ko kun san ga shi ne ya gagari, ya gagari. Kaga duk wani wanda zai zo ya yi aiki sai dai ya yi abin nan, ya taimaka wa sunna lokacin da take cikin tsananin bukata, kuma ga shi da tiyo ko cikin wannan lokacin, amma bai yi damar ya kasance tare da yara matasa irin ba, wanda ko gebe bai fara fito mana ba a lokacin. Na san sanda zai je har rijiyar lemu ya ɗauko ne, zan zo ko ban bai ita a motarsa zai tuka ya je ya ɗauko ya dani. Ko wani lokaci kana salat na biyu tuka motar ya je rijiyar lemu da ya ɗauko ne ya kawo ko ba mai masallacin lokacin yana gari ko spika ba sa ba, amma aka dinga ta tabar da yan bid'a. Mu kadai muke jin karatun mu kawai dan haɗuwa da zamu dan gari, wallahi duk bayan kwana ɗaya uku sai ya ga ɗauke mun tafi babban fai. Wani lokaci mu samu har dai dai ba akan kanta ya rasa gane dalilin rigima, an kai mu ƙara alaikun da ke mutanen ba sun je mu tsara shi ne muka yi kuma, ya ce mu je a zo a kawo gaban wani arde a ce ga tunan ne muka yi karatu muke yi to sai mai kuma arde ya kasa ganewa, a ce mun zage so mu da ba sa ma su kisa ba ba ma kajin karatun namu, sai aka kasa mun zage shi riyadu salihin ba muke karanta ba wai kitabun tauhid ko ko alqur'an da lauri ya rabba da wani kitabu tauhid ake karanta, amma ta ga duk da yanzu dole an hakura, dole an hakura, to ya zaka yi dole an hakura. To manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nafa al iman ma nafa al iman ali ba, babu mutumin da dukiyar ta amfani da irin sai da ba. To kaga shi yayi jihadi bi nafsi wa mali, kaga shi ayan ma tafi dabbaguwa a kanta, duk kuna karanta sira kukan ga yadda annabi in an tashi yaki zai ce a kace muku, galibi wanda ku da an faɗa sunansu Abubakar, Umar, Usman da sauran abin nan, amma ba za ka ce Ali ya ta dukiya sama sai dai jarumtarka. To kaga in wannan ayar ita ce take nuna shugabanci, to Abubakar sallallahu alaihi wasallam ba Ali ba. To saboda haka Allah maɗaukakin sarki dai abin da ya faɗa a cikin aya ɗin a kansa muke, ce allazina amanu wa hajaru وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه. بنجل سينا موسى البشر دوتر أما دبريشي ورضوان دوتر إبداه ويقومي ورضوان من الله أكبر. وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى ثم أن لا شيء من هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. ينزأ شيء وليكي نداء mai tsayawa ya yi ibada ana allaili tsakiyar dare, sajidan yana mai sujjada ga Allah, wa ka'iman yana mai tsayuwa dan Allah, ya haɗaru al'akhira yana jin tsoron ranar lahira, wa yarju rahmat rabbi yana fatan rahmar ubangijinsa. Zai zama ɗaya da wanda ba haka yake ba, in ka ce hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba, wato masu ilimi da marasa ilimi za su zama ɗaya? Innama yatadhakkaru ulul albab, kadai wadanda suke wa'azantuwa su gane sune masu hankula. Wa qala ta'ala alla yarfa illahu alladhina amanu minkum, ubangiji yana daukaka wadanda suka yi imani daga cikin ku, walladhina utul ilma, kuma da wadanda aka bawa ilimi darajatin, yana daukaka su da wasu darajoji. Wallahu ma ta'maluna khabir, kuma Allah masani ne, ni cikakken sani ne game da abin da kuke aikatawa. A waɗannan ayoyi Ubangiji Maɗaukakin Sarki yana nuna rashin zama daidai tsakanin wanda zai tsaya yana ibada ta tafi asharafu ibadatin jawari, ita ce sallah, ya tsaya cikin dare yana mai sujjada, sujjada a cikin sallah kuma ita ce tafi komai da abin nan, tafi komai falala a cikin sallah, sujjada yasa sai aka fara faɗarta kafin a faɗi tsayuwa. Da cewa tsayuwa ita ce ake fara yi kafin sujjada, amma sai a gabatar da sujjadar saboda ni, saboda ita ce afdalu a'malis salah, a'malis salah afdalu af'alis salah, afdalu aqwalis salah kuma shine karatun Qur'ani da yake cikin sallah, karatu shine afdalul aqwal a cikin sallah, sujjada ita ce afdalul af'al a cikin ayyuka, kuma sujjada ita ce tafi tafi fifiku. Don haka sai aka gabatar da ita a ambato kafin a gabatar da tsayuwa, duk da cewa tsayuwa ake fara yi. To aka faɗe shi yana mafi ɗaukakar ibada ta gaɓɓai ita ce sallah, sannan aka faɗe shi cikin wani mafi girman aiki a cikin ayyukan ibada ta shi ne sujjada, sannan aka faɗi mafi tsokan lokaci da falala a cikin lokutan ibada ɗin shi ne ana allahi. To mutumin da ya tara wannan falala zai zama ɗaya da wanda ba haka yake ba? Ya sa ba amman wa qanitun ana allahi sajidan wa qa'iman ya'zaru al'akhirah, wato tsayuwarsa da kiyamun lailinsa yana yi ne da kyakkyawan niyya, yana tsoron lahira, yana kuma fatan kwaɗayin rahamar Ubangijinsa. Kaga anan sai aka haɗa masa ibada ta zahiri da ta batini. Akwai ibada ta zahiri shi ne wannan tsayuwar da sujjada da yake yi, sannan da ibada ta batini shi ne tsoron lahira da kwaɗayin rahamar Ubangiji. Ya haɗa ibada ta zahiri da batini kuma a mafificin lokaci, kuma a cikin mafificiyar ibada, za su zama ɗaya da wanda ba haka yake ba? Sai yasa sai ma ba a kawo maka wannan ba, don an san ansar da kowa zai bayar, kawai da aka kawo amman wa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih, sai aka bar magana ta yana, saboda ansar sananne ya ce kowa zai iya bada ita. Allah ya ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, waɗanda suke masu ilimi sun san abin da suke yi, ba da ka suke tafiya ba. Duk abinda za su yi suna ƙoƙarin su san hukuncin Allah a kai, za su zama ɗaya da waɗanda suke bankaura suke da gamyarsu, za su zama ɗaya wanda zai layar wani kawai dai shi kawai ya taso haka ake kawai zai in ba a mutu ko a yi rai kawai ni haka ake kawai haka za mu yi, ko haka babana yake yi, ko haka kakanni yake yi, ko haka mu gidanmu aka taso, ko haka mu anguwanmu ake yi, ko shehi na haka yake yi. Wanda ba su zama ɗaya da wancan da zai ce Allah ya ce annabi ya ce ba, haka Allah ya ce a yi, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar, haka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam suka koyar, ba su zama ɗaya ba. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, za su zama ɗaya? To nan ma an barka, dan an san ba kowa ya san wannan, ba za su zama ɗaya ba. sai Allah ce inna ma yatazakkaru ulul albab. Duk da haka wanda ba shi da hankali wawa sata da zai fahimta ba. Duk wanda ka ga ya fahimta to yana da hankali, kuma duk wanda zai yi aiki da hankalinsa zai fahimta. Ashe ka ga ba zai yiwu ba ka zauna cikin ɓata kuma ka ci gaba da zama da hankalinka ciki, ba zai yiwu ba. Sai ka ga kai ta mamakin wani sai ban shi gashi kamar yana da hankali, amma yi wani abu sai kai ta mamaki. To in ka gan shi a cikin ɓata, in ka san a cikin ɓata ke za ka yi mamaki. Ka ga mutum babban likita ne ana ji da shi duniya, amma yanzu gogo su zo wasu sanu za su tsallaka ciki ya fito buɗe ƙofa ya yi wa tsari ya sujjada koma cikin motar. Wannan ana ganin kamar ka kowa tunani da ƙwaƙwalwa da wanda ya san cewa arne ne ba wakaci. Ka ga ba zai ba baki ba inda za ta zakar ulul albab, wanda Allah ya zali mai hankali. Kan zuciyarsa kawai yake bi, za ka sai ta ka wato ban kaura ka a cikin shirme bai sani ba. Sai Allah ya ce inna ma, wato dai nuna banda mai hankali babu wanda zai fahimci wannan. Inna ma yatazakkaru ulul albab. Sannan Ubangiji a aya ta gaba ya faɗi cewa yana ɗaukaka darajar waɗanda suke mu'minai. Ka ga mu'minai masu ilimi da mu'minai marasa ilimi duk sun shiga nan. Sannan sai ya ce wallazina utul ilma darajat, ka ga sun zai ba su wata daraja ƙari toriya akan waccan da ya ba mu'minai. Sun shiga cikin mu'minai tunda su ma mu'minai ne, sun samu ɗaukaka da daraja irin wacce duk wani mu'mini zai samu. Sannan kuma sai aka ƙara musu da wata ɗaukakar da daraja a dalilin iliminsu. Kaga wannan duk abinda Ibn Taymiyyah ne yake so ya nuna maka a waliyan Allah wani ya fi wani, kuma abinda ake dubawa ko ake shiga takarar walittakar da shi shine imani da taqwa. Imani ba da taqwa ba tsafe-tsafe ba da saddabaru da rufa'i duk da wasu suna ɗaukan walittaka shine kawai a ga kayi wani abu da ba kowa ya iya yin shi ba. Ya ce ila dai ga karama ka nuna, wanda in aka samu boka da mai rufa ido da ɗan buri duk sai su yi maka irin wannan abin su ma. Kaga a bisa naka mizanin su ma duk sun zama wani, wanda kuma kaga akwai rashin hankali a nan. To mizanin na walittakar shi da imani da taƙawa, to aka samu imani da taƙawa da aka shiga takarar walittakar da shi, to wanda ya fi samun guzurin imanin a zuciyarsa da ƙarfinsa, da wanda ya fi samun aikin ibada ɗin a ƙafansa shi ne taƙawa ɗin, wannan shi ya fi fifiko akan wanda bai samu kamar irin nashi ba. Allah maɗauki sarki ba mu dacewa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Kwanan nan abin da yana cinye mana lokacin ban sani ba, kuma an sa tambaya ko da biki. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wannan yana cewa mala a cikin ilimin hadisi akwai an-nasikh wal mansukh. In haka ne, hadisin Abu Huraira ya shafe hadisin Buraida kenan, ko kuma me za a ce a ilimanci? An-nasikh wal mansukh a cikin dalilai shari'a ne duka, ma'ana a cikin Al-Qur'ani da Sunna. A cikin ayoyin Al-Qur'ani da hadisan Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam ana samun an-nasikh, ana samun al-mansukh. Annabi yana cewa kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa inna tadhakkarukum al-akhir. Kada hadisi daya ya kunshi an-nasikh al-mansukh. Da annabi ya hana zuwa ziyarar kabari da gabaci, ku je ziyarar kabari za ku na muku lahira. Haka ana samun nasikh, ana samun mansukh. Amma wannan hadisan guda biyu na Buraida da hadisin Abu Huraira ba nasikh da mansukh bane. Hadisin Abu Huraira yana takhsisun hadisin Buraida ne. Hadisin Buraida da ya nuna alƙalin da bai san gaskiya ba kuma ya yi hukunci ba da ita ba zai tafi wuta. Hadisin Abu Huraira sai ya nuna cewa sanin rashin sanin da ake nufi a nan shine mutumin da yake jahili bai da ilimi da zai yi hukunci haka kawai da tsabagen jahilci, wannan shi ne zai tafiya. Amma wanda yana da ilimi ya cancanta ya ijtihadi, sai ya ijtihadi bisa wannan ilimin da yake da shi, amma ya kuskure ma wannan mas'ala din. To wannan kaga bai shiga cikin wancan ilimin wancan hadisi ba, saboda za ka yi tafat abin al'am wal khas, amma ba nasikh wal mansukh ba. Wannan ya ce menene halaccin ko rashin halaccin
wannan matsalan kamfanin waya da MTN ne suke wani shiri shirin kyautatawa customer din su kamar haka. Yace idan mutum ya aika musu da sakon text SMS guda ɗaya, misali ya sabo 210 za su kira naira 100 daga account din, daga account balance sa, sai dai zai iya cin kyauta ma kudin kudade ko wani abu muhimmi. Amma fa zai iya aikawa da sakonni ana ta cire masa kudi sau da yawa ko ne komai ba. Yace to malam, idan mutum ya ci, menene matsayin kudin, ya zai yi da su? Shin malam wannan cacace ko kuwa business promotion ne kamar yadda suke faɗa? Da Allah malam a taimaka a fayyace. Wannan ai cacace, kuma kai da kanka bayyana yadda ta zama caca. Domin caca daban, ko a cinye ka ko ka ci, imma ghanim aw gharib, ko kai asara ko kuma wani ya asara kai ka ci. Kuɗin ku ne dama, kuɗin da ake ciccirewa a cire da wannan, a cire da wannan, a cire da wannan, a ciki kuma za a ɗauka sai a ba ɗaya sauran canjin motsi. Ana wancan dabara za a kasa shi abinda za ku ta aika wannan naira 100 din, kuna in aka samu mutum miliyan ɗaya za a samu miliyan 100. To kaddara an samu mutum biyu ko uku an ba su motoci na miliyan 100, kaddara an samu mutum 10 an ba su motocin miliyan 100, kaga miliyan 10 sauran miliyan 90 yana ya tafi abin nan duk tace ce dabara ce. Saboda haka wannan bai halatta ba. Kuma wannan kuɗin da aka samu kuɗin caca ne, za ka sai ka je ka yi wani aiki da shi wanda jama'a za su mora, amma kuɗin caca ne wannan, ba kuɗin halin gani. Kuma dabara ne, waye wasa da hankali ne, wato ana mai da mutane wasu shawara kai ka fi wanda gara ma a kwata ka san cewa sun karfin gada kwaci. Amma kawai a yi maka wayo, a yi wasa da hankalinka kawai, a rika cin kudinka a banza. Wasu kawai tara kudi, kuma duk ta hanyar dabara da wayo, bayan an yi da kai wani gaɓo sakare. Ya kamata da ka ga an shigo ma da wani tuntun, ana shigo da su sai ka yi ilimi. Kan ma ka bar shi kana gani ko wani rana tsautsayi ma hannunka ya danna, su ci maka naira 100 a banza. Kuma irin wannan hatta wanda za a ba da duk sai an shirya. Wasu daga cikin kamfanin ne ko wasu 'yan uwansu za a zazzaɓa a babban su, ko kuna can kuna ta hamma wai kun shiga ba ku ci ba. Wanda ya kawo maganar sunan Abi Dawud da wani malami yake cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a bacci yana cewa man arada an yastamsika bisunan.